sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Murtala Faruk Sanyina da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A shirinmu na yau Alhamis 6 ga watan Yuli na shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da su ga kanin labarai.
Labanan ta ayyana dokar ta ɓace ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut. Da kuma umurci rundunar soji da ta yi daurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan Beirut. Gwamnatin shugaba Trump ta ce tana kokarin fitar da manhajar yanar gizo ta China da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na Amurka. Gwamnatin kasar Amurka ta tallafa wa rundunar haɗin gwiwar kasashen G5 na yankin Sahel da wasu kayayyakin aikin soja domin yaƙi da ta'addanci a kan iyakokin kasashen Mali da Burkina Faso da jamhuriyar Niger.
Kanin labaran kenan aka saurara. To bayan fashewar da aka samu a Beirut, babban birnin ƙasar Lebanon a shekarun jiya Talata, da ta janyo asarar rayuka da dukiyoyi. Muryar Amurka ta yi hira da wani ɗan asalin ƙasar Ghana da ke zaune inda lamarin ya faru. Sannan za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane 45 waɗanda take zargi da aikata laifuka daban-daban da suka haɗa da ayyukan ta'addanci da sace jami da kuma fashi da makami. Baya ga haka za ku ji tattaunawa ta musamman da mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara akan sha'anin tsaro. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafe da shirin domin iyali. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da fatar an waye gari lafiya. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin Lebanon ta ayyana dokar ta ɓaci ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut. Ghana ta umarci rundunar soji da ta yi daurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan birnin, lamarin da ya shafi dukkan gine-ginen da ke kusa, ya kuma yi sanadiyar mutuwar mutane da dama. Dokar ta baiwa rundunar sojin cikakken iko bayan mummunar fashewar da ta auku a ranar Talata. Har yanzu ba a kai ga gano ainihin musabbabin fashewar ba, to amma jami'an kasar ta Lebanon suna ba da ƙarfi ne akan abin da suka ce ton-ton na sinadarin ammonium nitrate da aka adana a tashar jiragen ruwan tsawon shekaru 6. Fashe-fashen sun lalata daukacin gine-ginen da ke kusa, suka kuma kashe akalla mutane 135 tare da jikkata fiye da wasu 5,000, a cewar ministan lafiya Ahmad Hassan a yau Laraba. Gwamnan Beirut Marwan Abboud ya ce wannan mummunan ibtila'in ya kuma raba mutane kusan 300 da gidajensu. Ma'aikatan ceto na ci gaba da binciken waɗanda lamarin ya rutsa da su a yau Laraba, a yayin da Prime Minister Hassan Diab ya ayyana zaman makoki na kwanaki 3 a faɗin ƙasar. Jami'ai sun ce suna sa ran adadin waɗanda lamarin ya rutsa da su ya ƙaru a daidai lokacin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da binciken baragwazon gine-ginen da suka ruguje, a yayin da sauran mutane ke ci gaba da neman 'yan uwa da abokai da ba gani ba. Gwamnatin shugaba Trump ta faɗa a yau Laraba cewa tana nan tana kokarin fitar da manhajar yanar gizo ta China da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na Amurka. Kana ta bayyana manhajar aikewa da sakonnin bidiyo ta TikTok mallakar China da manhajar aikewa da rubutattun sakonni ta WeChat a zaman manyan barazana. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce shirin da Amurka ke faɗaɗawa da ta kira tsaftace yanar gizo zai mai da hankali kan abubuwa 5 da suka hada da matakan hana manhajoji da dama na China da kuma kamfanonin sadarwa na China daga mallakar muhimman bayanai na 'yan kasar Amurka da 'yan kasuwarta. Sanarwar ta Pompeo ta zo ne bayan shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar haramta TikTok. Manhajar ta aikewa da sakonnin bidiyo mai dimbin jama'a tana fuskantar kakkausan suka daga 'yan majalisar dokoki da gwamnatin Amurka akan damuwar kalubalen tsaron ƙasa, a yayin da tankiya ke ƙara zafafa tsakanin Washington da Beijing. Yanzu haka TikTok na fuskantar wa'adin nan da ranar 15 ga watan Satumba da koda ya sayar da ayyukansa na Amurka ga kamfanin Microsoft ko kuma haramta shi nan take. Pompeo ya kuma ce Amurka na kokarin hana kamfanin sadarwa na Huawei na kasar China daga da sana'urori ko kuma saka manhajar sa domin saukewa da dorawa a wayoyin salula na Amurka. Gwamnatin kasar Amurka ta tallafa wa rundunar haɗin gwiwar kasashen G5 na yankin Sahel da wasu kayayyakin aikin soja a ci gaba da karfafawa dakarun wannan yanki gwiwa a yakin da suke gwabzawa da kungiyoyin ta'addanci akan iyakokin kasashen Mali, Burkina Faso da Jamhuriyar Niger. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Barma ya aika da ƙarin bayani.
Motoci masu sirke kimanin 22 kirar mamba haɗe da Land Cruiser 2 na amfanin asibitin sojoji haɗe da wasu kayayyakin gyaran motoci masu sirke ne aka damƙa wa hukumomin tsaron Jamhuriyar Niger a yayin wani bikin musamman da aka gudanar a yammacin jiya Laraba a birnin Yamai. Kayayyakin waɗanda darajar su ta haura miliyan 8 na dalar Amurka gudunmuwa ce daga gwamnatin Amurka domin amfanin bataliyar sojojin Niger mai aiki a ƙarƙashin rundunar G5 Sahel da yake jawabi a yayin da yake damƙa makullan waɗannan motoci. Jakadan Amurka Eric P. Whitaker ya ce, muna fatan kayayyakin da muka bada za su ƙarfafa wa Niger gwiwa a yunkurinta na jibge ƙwararrun askarawa masu aikin sintirin da zai ƙara wa ɗaukacin dakarun tsaro azamar aiki ta yadda za a tabbatar da tsaro a kan iyakokin ƙasashen Mali, Burkina Faso da Niger. Da yake karɓar wannan tallafi, ministan tsaron ƙasar Niger Profesa Isufu Katambe ya yaba da gudunmuwar da ƙasar Amurka ke baiwa wannan ƙasa da makwabtanta akai-akai a fannonin da suka shafi sha'anin tsaro.
Sai mu yi ma Amerika godiya da wannan tallafin da suka kawo mana cikin wannan gwagwarmaya.
A watan Fabrairun 2019 ma ƙasar Amurka ta baiwa Jamhuriyar Niger motoci masu silke kimanin 60 da treloli 4 da tankoki 2 na dakon mai 2 na ruwa ba idan wasu rumfunan tamfol da na'urorin kariyar sojoji da na harkokin sadarwa a fagen daga a ci gaba da karfafa matakan yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin Sahel.
A gaida Suleiman Muni Barma daga Yamai a Jamhuriyar Niger.
To madalla, an jima kaɗan Murtala Faruk Sanyinna zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu a ƙasar Lebanon, inda fashewar da aka samu a birnin Beirut ta yi sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane da kuma jikkata dubbai. Abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi hira da Hudu Jasir Umar, wani ɗan asalin ƙasar Ghana da ke zaune inda lamarin ya faru, ya kuma bayyana halin da ake ciki.
An ba da hanya kwana uku a bisa gawaye, waɗansu gidajen bisa sun fadi kansu sun harwa yau suna rayuwa, amma ba iya an cire su ba. Saboda shi ni mata na mutum yan Tripoli ne sun fito Tripoli da basis an zo za a taimaka aiki, harwa yau aikin bai kare ba. Saboda shi ko ina duka kai je shurum ni ba wanda ya bude stores a yau.
To me kake jin mutane suna faɗa, wanda mutane su ko kuma ƴan uwansu da abokan arzikin su wannan bala'i ya ratsa a kansu?
Wai ya kamanci hukumar Lebanon ta tashi waɗanda suka yi aka a je da su a je a yi musu hisabi. Ya kamanci a kai su kotu a je a yi musu hisabi.
To ya batun jami'an tsaro, an zuba jami'an tsaro a gari ne tunda jama'a ba su fitowa ko dai a'a?
Jami'an tsaro wane ne kain da zaka yake taimaka ka je ke ma ka tafa yanda za ka cire mutane kowa wurin kowa uskan kowa yake waɗanda suka saura a cikin gidansu da waɗanda suka fito a taman wasu sun fito Tripoli second capital town Lebanon sun je wurin nan sun je sun taimaka saboda faɗin mutane.
To ko kana da labari akwai wasu mutane na Afrika da wannan abin ya ratsa da su?
Akwai Nigerians, akwai Ethiopians, akwai Israelians waɗanda suka ji ciwo, amma su sun ji ciwo ne kamar kan da ka sani yanda abin ya abin ga mutane kamar gari da sauransu sun rasu gari da 13 sun an samu gawayensu, wasu kuma 4,000 sun ji ciwo. Wasu kuma an rasa su saboda shi cikin waɗannan suka ji ciwo. Afirka suna cikin kamar Ethiopia, kamar Ghana, kamar abin da Nigeria da wasu Israelion su ma sun ji ciwo.
To amma ba ku ji wani ɗan African da ya mutu a cikin gawarwakin da aka samu wurin 113 da kafaɗa ba?
A'a, ba mun sa samu labari ba. Jiya ka san ni ne babban shehu a cikin wannan gari. Jiya na ta tambaya an ga call ina da sauransu jin ciwo suka ji glasses ya fafashe iya abin gansu. Ka gane ko waɗanda suke daura na abin gansu wai ba wanda ya mutu amma jin ciwo dai aka jiji. Ka gane ko to daura nan kuma na kusar da wurin da abin yayi karantina. Abinda wurin da abin yayi ka gane ko daura na kusar da wurin akwai Africans wurin ba wanda ya mutu.
To yanzu na san akwai kasashen Afirka da dama da suke kokarin su kwaso mutanen su su kai kasashen su saboda zancen coronavirus. Shin wannan abin da ya faru kana ganin zai iya shafan kokarin da gwamnatocin Afirka suke su kwashi mutanen su?
Ina ga haka ta ma abin ga wa hasatan mu ganiyes an zo ku kwashi wasu sun wuce amma saura last billing zai zo ya kwashe 11th cikin wannan wata. Akwai wasu yaran mata za su wuce Ghana saboda shi na gan wanga ya abin ya sa a zuwa taimaka a kai sisters mun waɗanda suke gajiya nan abin a gida.
Hudu Jassar Umar kenan ɗan asalin ƙasar Ghana da ke zaune a Beirut a tattaunawarsu da Baba Yakubu Makiri. Rahotanni na nuni da cewa bayan wannan hirar an samu ƙarin adadin waɗanda suka rasu da kuma jikkata a wannan lamari. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Murtala Faruk Sanyin na ya dawo da ci gaban labaran duniya.
Yan majalisar dokokin Amurka uku sun buƙaci wasu manyan jami'oyin ƙasar shida da su mika bayanan tallafin da suka karɓa daga wasu ƙasashen waje ciki har da China da Russia, inda suka ba da hujja da damuwar da ke akwai cewa tallafin na miliyoyin daloli kan iya ƙara haifar da barazana ga tsaron ƙasa. An aike da wasiƙu zuwa ga shugabannin jami'o'in Harvard da New York da Yale da jami'ar Pennsylvania da ta Chicago da kuma jami'ar Delaware tare da manufar taimakawa 'yan majalisar wajen ƙara gano tasirin saka jarin kuɗaɗe da ƙasashen waje ke yi ga tsarin karatun manyan makarantun Amurka. Wasiƙun da aka aika da su a makon nan sun buƙaci shugabannin jami'o'in da su bada bayanin dukkan tallafin da suka karɓa daga ƙasashen China da Qatar da Saudi Arabia da Iran da Russia tun daga watan Janairun shekara ta 2015. Haka kuma wasiƙun sun nemi da a bayar da bayanan nan da ranar 10 ga watan nan na Agusta. To sai dai matsayin 'yan jam'iyyar marasa rinjaye a majalisar, 'yan majalisar ba su da ƙarfin tilastawa jami'o'i bin wannan umarnin.
A gaida Murtala Faruk Sanyinna da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandar jihar Borno ta gurfanar da wasu mutane 45 ga manema labarai waɗanda ta ce ta kama su kuma tana zargin su da aikata laifuffuka daban-daban waɗanda suka hada da satar shanu da fashi da makami da ma wani da ake zargin cewa shine ke siyo wa 'yan ƙungiyar Boko Haram abinci. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu ya aiko mana da rahoton.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Borno DSP Edet Ekong ya ce waɗannan mutane mafi yawan sun aikata waɗannan laifuffuka ne a wurare daban-daban kuma sun ansa laifinsu da ma wasu da suka sato shanu a ƙasashen Kamaru da Nijar wanda su ma yanzu hakan ya ce suna hannunsu.
The suspect confessed that he was saddled with the responsibility of supplying essentials and other logistics to the sect. Items recovered from him include 250,000 naira meant for the purchase of foodstuff and other essentials.
Ya ce akwai kuma suka kame da ake kira Alhaji wani malam Mutti a unguwar Muna Ashiri da ke cikin garin Maiduguri da kuma kasance dan kungiyar Boko Haram da yake siyawa sauran 'yan kungiyar Boko Haram din abinci da kuma wasu kayayyaki. An ko ba mu damar yin magana da wannan mutumin da ma wasu daga cikinsu da ke hannun jami'an 'yan sandan a yanzu hakan.
Alhaji Gwani malam Mutti.
Me kai aka kawo kana?
Na je na siya a kasuwar Monday Market kayan injina na nuka. Na siya na kaiwa masu yara Boko Haram. So na je na bunne a gona sun zo sun dauke.
Ina kaje ka siyo kayan kuma ka san cewa ma ɗan Boko Haram ne?
Daga karo na biyu kuma na zo na siya kayan magani irin allura.
Kuma kana siya musu kayan?
A'a.
Wannan shine karo na nawa kake
musu? Shine karo na biyu daga ba.
Ina kaje kai musu kayan? Kusa kaje kai wa ko kuma su suke zuwa su karba?
A'a, ni na kai wa akwai a gona na. Na bunne shi shikenan su za su so su dauka. A'a, ban ma hadu da
su. Su suke baka kuɗi?
Dama sun nuna mun wajen.
Zaka je ina nufin kuɗin da zaka siyo musu kayan.
Kuɗin ma haka ne wajen ne na an bunne shi kuma na je na doka kuɗin na.
Da duk waɗanda suke zuwa wurin kaɗin su nawa ne?
Su biyu ne.
Kuma da mashin suke zuwa?
Da mashin suke zuwa.
Me sunanka?
Hashim Lawali.
Daga ina mai kaya kawo kana?
Shanu ne na sata 31.
A ina?
A Niger.
A wace jiha ke na Niger?
Jihar Difa.
Jami'an sandan suka ce za su kuma tura waɗannan mutanen zuwa kotu don masu hukuncin da ya dace da kowanne daga cikinsu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, bayan kammala taron majalisar tsaro da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya kira a karo na biyu a kwanan nan akan rashin gamsuwa da kokarin da hafsoshin tsaron kasar ke yi, wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya tattauna da janar Muhammad Mangunu mai baiwa shugaban kasa shawarwari akan harkokin tsaro. Ga bayanin da yayi kan wannan batu.
Da farko dai mun tattauna akan al'amuran amfani da miyagun kwayoyi, yawancin kwayoyin kuma inda suke ta shigowa ƙasarmu ba gaira ba dalili, kuma illan da ake ta samu a rashin tsaro. Mutane da yawa ba su fahimci inda abin yake dagula sha'anin tsaro ba, don mutane da yawa suna danganta rashin tsaro da sha'anin yawaitan makamai da tsananin fatara da kuma aqidan addini. Amma abu guda daya da mutane ba su gane ba shine miyagun kwayoyin nan ana amfani da su ne domin in kaga duk inda ake kai hari aka sa mutane cikin halin kunci, halin miƙa su da mutuwa, za ka ga cewa inda ake kisa wa mutane kisan wulakanci, fyaɗe da sauran abubuwa, hankali ma baya ɗauka inda mutum mahaluki zai kashe ɗan uwansa a cikin irin wannan halin. Tabbas jami'an tsaro bayanan da ake samu yawaitan miyagun kwayoyi yana taimakawa mutanen nan, domin ko a arewa maso gabas in ana balla, ana daga, ana artabu, ana gumuzu, za ka ga su 'yan ta'addan ba abin da ya dame su, sai dai ka ga suna zubewa in ana zuba wuta wutar dalma, domin ba cikin hankalinsu suke ba. Kuma wannan abin mun ga cewa akwai bangarori guda uku ne da muke da miskila a wannan abin. Na ɗaya, masu cinikin miyagun kwayoyi da suke haɗa baki da mutane daga ƙasashen waje su kawo. Na biyu kuma su wanda suke amfani da waɗannan miyagun kwayoyi. Kuma na uku, su wanda aka ba su amana, wanda suke aikin sarki, wanda ya kamata su kare mutuncin al'umma da ƙasa, su hana mutanen nan shigowa. Tabbas su ma akwai hannunsu a cikin wannan abun, domin yanayin cinikin miyagun kwayoyi yana da wato wuya a ce mutum guda ɗaya ko bangare guda ɗaya ya yi wannan aikin.
Janar Muhammadu Mangwano kenan mai ritaya mai bayar shugaban ƙasar Najeriya shawara akan sha'anin tsaro a tattauna da ni da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ga shirin mu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, ba roki ka tauka hui ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau ma shirin domin iyali yana tare da mai ɗakin gwamnan jihar Niger, Dr. Amina Abubakar Sani Bello, wadda take tsokaci kan matsalar kyade da tabu waye al'umma da tace rashin yin hukunci mai tsauri da zai zama ishara ne yasa wannan lamari yake ƙara yawaita. Ga ci gaban bayanin nata a hirarsa da wakilinmu Hassan Maina Kaina.
Zan bada bayani misali kaman sanda aka fara wannan ciwo na HIV. A lokacin nan ai duk wanda aka ce yana da HIV ba karamin bala'i ya samu kanshi ba saboda da mutane suke kallon su. To amma saboda yawan fadakarwa da aka dunga yi aka je aka samu manyan ƙasa da malaman mu da pastoci na coci aka dunga fadakar da mutane a cocuka da masallatai da islamiyoyi shine aka fara samun saukin abun. To wannan haka ne zamu bi da shi kuma an riga ma an fara. Ana bi ana fadakar da mutane kamar yanzu zan bada misali yanzu ga kaman anan Niger ana nan ana zuwa ana samun manyan ana samun uwayen gari kasa muna da Emirate Councils guda 8 masarauta guda 8 a Niger. To yanzu ga an bi tsakanin wannan satin da ya wuce an je masarauta sun kai guda 6 sauran guda 2 da za a je a karasa dan me a samu manyan kasan nan namu su fadakar da mutanen su cewa ba ga yadda ya kamata a yi a tausaya ma mutanen nan kuma kada a juya musu baya. To ina gani idan aka samu aka ci gaba da wannan shine za a dan samu saukin irin wannan kyamace-kyamacen da ake yi ma mutane.
Idan muka dubi wannan yunkuri da kuka fara a jihar Niger, shin ku akwai wani shirin da kuke yi don yaɗa shi wannan yunkuri zuwa sauran jihohi a Najeriya?
To kai magana mai muhimmanci sosai. To mu a matsayin mu na matan gwamnoni yunkurin da muka dauka ma kanmu shine muna son mu tabbatar da cewa mun taimaka an samu hanyoyin da za a iya taimaka ma mutane a tallafa musu idan irin wannan abubuwan ya same su. To akwai wayansu wurare da aka kakkafa a jihohi. Na san ba duka jihohi suke da shi ba amma na san muna da shi a Niger, muna da shi a Kaduna, muna da shi a Kano da kuma wayansu jihohi da kuma jihohin da ke nan kudu na Nigeria. Ana kiran su a turance Sexual Assault Reproductive Center. Wato wuri ne wanda idan aka samu mace ko yara da aka ci zarafin su ko aka musu fyaɗe inda za su iya zuwa don su samu a duba su sannan a ɗauki statement din su ta yadda police suna nan za iya fara binciken wanda ya musu wannan mugun abun kuma yadda kuma za a kama shi kuma a musu duk abin da ya kamata ta hanyar bada magani ko allurai ko gwaje-gwaje da ya kamata a yi idan irin wannan abin ya same su. To wayannan wuraren centers din nan duk wanda ta samu kanta a cikin wannan center din babu sisin kwabon da take biya. To mu burin mu shine a ce a kowane local government a jihohin Najeriya gaba daya za a samu wuri iri at least center guda daya a kowane local government a nan Nigeria wato kananan hukumomi a dukkan Nigeria a samu guda daya akalla inda za a iya samu mata su samu su je wurin nan. To daya daga cikin abubuwan da muke son mu yi shine muna son mu jagoranci yin centers din nan a states mu gaba daya. Kamar yadda na ce maka da muka fara mun hada hannu matan gononi mun kayyada ma kanmu abubuwan da zamu yi. To daya daga cikin abubuwan da muke son mu yi kenan inda babu kamar mu a Niger bai fi guda uku muke da su guda biyu kawai muke da su a Niger. To kira gani muna da kananan hukumomi wato local governments guda 25. To muna bukatan akalla wajen 23 kenan da za a kafa. To mu abun da muke so shine gwamnati ta sa a kafa wayannan abubuwan centers din a dukkan local governments kuma a bada kudaden da za a taimaka ma mutane dan a tallafa musu dan tsarin da wannan center din yake da shi kenan. Kuma muna fata idan aka samu aka yi haka za a taimaka ma al'umma sosai. To tunda na san a Kaduna suna da guda 4 to mu muna da guda 2 sauran jihohi ban sani ba amma ina kyauta zato cewa ba za a rasa ko da akalla guda 1 ba a kowane jiha a arewacin Najeriya da kuma a nan kudu. So idan aka samu wayannan centers din zai taimaka ma al'umma sosai kuma zamu ga haske a cikin abun insha Allah.
Wasu jihohi sun fara tsorar matakai akan laifin fyaɗe. Alal misali akwai jihohin da suka sa dokar hana bada beli ga duk wani wato laifin da ya shafi fyaɗe ko kuma hana a yi sulhu a wajen kotu. Misali, me ake ciki a jihar Niger?
To, insha Allahu, ina kyauta zato cewa nan da wa'insu 'yan kwanaki ba da daɗewa ba za a fara ganin canji. Saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka, already mun fara ganin wa'insu abubuwa sun fara canza mana. Misali, kwanan nan ne ma Bauchi State of House of Assembly suka fara maganan ma ɗaukan wani mataki na wani doka da zai taimaka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fyaɗe ɗin. Mu kuma yadda muka ɗauki alkawari ma kanmu cewa za mu taimaka, to yanzu mun fara aiki a ƙungiyarmu na matan gwamnoni. Kuma kowaccenmu mun riga mun fara aiki a jihohinmu, mun fara haɗa committees wanda za mu yi aiki da su, kuma muna fata cewa da yadda muka fara haka za mu ci gaba da yin aikin, ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba. So abu ne dai wanda dai ba a rana ɗaya ba ne za a ce za a samu nasara. Abu ne wanda yake bukata a ce kullum ana kan shi, ana aiki a kai, kuma a hankali za a dinga samun ci gaba kuma a samu nasaran a cikin abun. So iyaka dai zan ce sai dai mutane su yi hakuri kuma su bada haɗin kai. Don wannan abun ba mutum ɗaya ba ne ko gwamnati kaɗai da za ta iya magance wannan abun. Duk wanda yake da zama a cikin al'umma, shi ma ko ita ma tana da aiki da za ta yi ko da zai taimaka ma al'umma ta yadda duk irin abubuwan da ke samu Allah ya bamu taimako da mafita a kan shi. Ɗaya daga cikin abubuwan da zan ce kowa zai yana da kowannen muna da haƙƙi akan junanmu. Idan mun san akwai mutane da suke aikata irin wannan abu, ya kamata a kai su wajen hukuma, kai su ƙara don a zo a same su, a kama su don su daina bata yaran mutane da kuma matan mutane. So abu ne wanda ya kamata kowa ya haɗa hannu, shi ma kowa ya yi nashi abin da zai iya yi don a taimaka ma al'umma.
Idan muka dubi irin matakan da kuke ɗauka kawo yanzu, misali, Dr. Amina, kamar zuwa wani lokaci ne ake sa ran al'umma za su ga canji?
To, insha Allahu, ina kyauta zato cewa nan da wa'insu 'yan kwanaki ba da daɗewa ba za a fara ganin canji. Saboda yanzu ga yadda muka yunkuro haka, already mun fara ganin wa'insu abubuwa sun fara canza mana. Misali, kwanan nan ne ma Bauchi State of House of Assembly suka fara maganan ma ɗaukan wani mataki na wani doka da zai taimaka a dinga hukunta wa'inga mutanen da suke yin wannan fyaɗe ɗin. Mu kuma yadda muka ɗauki alkawari ma kanmu cewa za mu taimaka, to yanzu mun fara aiki a ƙungiyarmu na matan gwamnoni. Kuma kowaccenmu mun riga mun fara aiki a jihohinmu. Mun fara haɗa committees wanda za mu yi aiki da su. Muna fata cewa da yadda muka fara haka za mu ci gaba da yin aikin, ba za mu samu wani matsala da zai tsaye da mu muna yin wannan aikin ba.
To, da fatar wannan matakin da matan gwamnonin Najeriya suka ɗauka zai sa a sami hanyar shawo kan wannan lamarin. Nan kuma za mu yi sallama da Dr. Amina Abubakar Sani Bello, mai ɗakin gwamnan jihar Niger. Sai kuma mako mai zuwa, idan mai komi mai kowa ya nuna mana, ku je mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinta da kuma wakilin Hassan Maina kaina da ya mana hira da ita, sai kuma Tubahiro Dedone da ya daidaita sautin shirin alheri, ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta, kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a wannan shirin a shafinmu na internet voahausa.com idan aka matsa shirye-shiryenmu.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗi.
Labanan ta ayyana dokar ta ɓace ta tsawon makonni biyu a yau Laraba a Beirut, da kuma umurci rundunar soji da ta yi ɗaurin talala ga duk wanda ke da hannu a ajiye kayayyaki masu fashewa da suka tarwatse a tashar jiragen ruwan Beirut. Gwamnatin shugaba Trump ta ce tana ƙoƙarin fitar da manhajar yanar gizo ta China da ba amince da ita ba daga tsarin yanar gizo na Amurka.
To, masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da tsadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon Ghana, za ku ji wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muryar Amurka na miƙa sakon gaisuwar ta'aziyya ga iyalai, ɗan uwa da abokan arziki bisa ga rashin tsohon ma'aikacinta Ladan Ibrahim, wanda ya rasu a wani asibiti da ke nan birnin Washington a jiya da rana bayan gajeriyar duniya. Allah Ubangiji ya ji kansa ya kuma gafarta masa. Allah ya sa ya huta, amin. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri, musamman ma Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatarwa, da Sidi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.